إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا يمتشنا قوما قواتن صفر هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لقمك زوا مدينة دبو دايا لريه دا أربعين دا بيار wadda ta yi daidai da 27 ga watan 8 miladiya ta 2023 kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka majalisin Mus'ab bin Umair da ke cikin wannan unguwa ta Hausawa Zoo Road a cikin birnin Kano domin ci gaba da gabatar da karatu a cikin littafin Fannu Ta'amul Baina Zawjain littafi ne wanda yake magana game da wato zamantakewa ta iyali da kuma yanda zamantakewa ta iyali za ta kyautatu ta yi kyau littafi ne wallafar Malam Muhammad Siddiq Minshawi rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasin mu na 14 a cikin wannan littafi a darasin da ya gabata mun tattauna gaba guda biyu gabobi guda biyu gabar farko shine kada shagaltuwa da iyali ya dauke hankalinka ga barin biyayya ga Allah madaukakin sarki lallai kamata yayi iyalanka su zama masu karfafarka da ainihin wato sanya maka karsashi wajen bautar Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma mun karanta wata takaitacciyar kissa ta Gasilul Malaika Gasilul Malaika shine Hanzalatu bin Abi Amir wanda duk da matarsa amarya ce bai dade da aurenta ba amma yaji an yi kira zuwa ga jihadi bayan ma ya kusance ta yake ganin ya jira har sai yayi wanka sannan ya fita wajen amsa wancin kira na jihadi kamar ya bata lokaci wajen yin abin da yake na biyayya ga Allah dan haka da janaba a jikinsa ya fita ya tafi jihadi kuma Allah ta'ala ya rubuta masa shahada ya mutu a can wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin cewa gashi can mala'iku su suke wankarsa aka biyo salsalan me ya faru matarsa tace ga abin da ya faru sannan mun karanta kissar dan gidan Sayyidina Abubakar Abdullah wanda shi kuma ya auri wata kyakkyawar mace ga kyawun sura ga kyawun hali to sai kuma yanayin jin dadin zamanta da zamantakewarta sai ya fara dauke masa hankali ya fara wato yin baya-baya da zuwa jihadin daukaka addinin Allah wanda Sayyidina Abubakar da ya fuskanci haka ya tilasta masa sai ya sake ta to bayan ya sake ta kuma mahaifin ya ga kamar yayi nadama akan abin da ya faru sannan kuma ya fahimci cewa ya shaku yana son matarsa sosai dan haka Sayyidina Abubakar daga baya ya masa izini ya mayar da matarsa kuma tun daga nan bai sake yin ainihin wato nauyin jiki ba wajen fita jihadi fi sabilillah wayannan duk mun karanta su ne dan azaburar da mazajen da aure yayi dadi sai ga mutun ya daina wasu ayyuka na da'a ga Allah madaukakin sarki kamar zuwa sallar jami'i da sauran makamantan haka to sannan mun karanta gaba ta biyu idan Allah madaukakin sarki yayi maka arzikin auren mace fiye da daya to wajibi ne ka zamto mai adalci tsakanin matayen nan guda biyu Allah madaukakin sarki ya gaya mana cewa wato babu laifi ku aure matan da kuke so bibiyu ko uku ko hurhudu babu laifi kana da ainihin wato sukuni da wadata da zaka iya yin auren fiye da mace daya Allah ya baka dama ka auri irin matan da kake so, ko biyu ko uku ko hudu. Amma Allah madaukakin sarki ya ce idan ka ji tsoron ba za ka iya yin adalci ba idan ka yi mace fiye da daya, to Allah ta'ala ya ce lallai ka tsaya akan wato auren mace daya. Mun karanta hadithin Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake kwadaitar da mazaje akan yin adalci tsakanin matayensu, inda kuma Annabi yayi barazana ga mutumin da yake karkata irin ta zalunci zuwa ga wata cikin matarsa ko iyalinsa ya kuma bar wata, inda Annabi yace zai tashi a cikin mummunan yanayi ranar tashin alkiyama. Annabi sallallahu alaihi wasallama shima ya kasance yana yin adalci tsakanin iyalansa, yana yin rabon kwana tsakaninsu. To wannan duk abu ne wanda yake mun tattauna shi har mun karanta kissar Mu'adh bin Jabal radiyallahu anhu shima game da yanda ya kwatanta adalci tsakanin matansa. Daga kai tsaye za mu shiga sabuwar gaba inda malai yake cewa isbir ala akhlaqiha, ko قال المؤلف رحمه الله تعالى يتي اصبر على اخلاقها كزما مي حقوري بسا غا دبي ام ماتركا كزما مي حقوري اكن دبيو دهالاي ايرن ماتركا اذا ابتلاك الله عز وجل بزوجه سيئه اذا الله يجربك da auren mace mai mugun hali, jarabawa ce, ba dabara ba ce ko wayanka, jarabawa ce. Wani a jarabce shi da talauci, wani a jarabce shi da rashin lafiya, wani a jarabce shi da ƴaƴa, wani a jarabce shi da mata, wani a jarabce shi gashi nan dai. Da aka jarabta ce, sai Allah madaukakin sarki ya jarabce ka da mace wadda take sayyi'a, wato mai mugun hali. Fasbir alaiha, ko kuma sayyi'a mai munin halitta zai iya dauka. An fahimta ko? Ka san yawanci saurayi shi bai san kowa ma ya gani yana so. Duk in ka samu saurayi mai san aure, kowace ma kyanta yake gani. Wani lokaci sai ya yi auren kuma in ya zo sai ya ta ganin kuma lapses ga su nan iri-iri. Kaga wannan ma jarabawa ce. An fahimta ko? Yawa ba zai fahimci cewa kaza kaza duk gani yake komai yayi. To sai kuma an zo an zauna bayan wani dan lokaci kuma sai ya dinga ganin ya aka yi wani shi rufe masa ido aka yi ne, ko kuma ya aka yi aure ainihin wato wanda ya aura. Jarabawa ce. Izabtalaka Allahu azza wa jalla bi zawjatin sayyi'a fasbir alaiha, idan Allah ya yi maka jarabawa ya jarabce ka da mace ko dai mai mugun hali wadda halayenta ba su da kyau, ko kuma mai mummunar halitta, kai hakuri da ita. Waja'al hadha as-sabr fi mizani hasanatika, ka sanya wannan hakurin, kai fatan Allah ya sanya maka shi a cikin mizanin kyawawan ayyukanka. In Allah ya ce muke ka ga dai wata jarabawa ka shiga ciki, to tunda an riga an shiga, to kawai kai ta hakuri da kuma sa rai da fatan Allah ya sanya maka wannan hakuri na zaunawa da wannan, na zama da wannan matar taka, Allah ya sanya maka shi a cikin mizanin kyawawan ayyukanka. Wasta'in 'alaiha biddu'a, ka kuma nemi taimakon Allah akan ta hanyar yi mata addu'a li hidayati, ana Allah ya shirye ta. Ba ko da yaushe bane rabuwar aure yake zama maslaha, ba ko da yaushe bane sakin aure yake zamantowa shine karshen matsalarka. So wannan dai gashi jarabawa, Allah ta'ala ya jarabce ka da ita, wata ma za ka ga gashi an haifi yaya da ita. To ai ba kai hasara ba dan ka sa goshinka a ƙasa kana ta addu'ar Allah ya gyara ta, Allah ya shirye ta, Allah ya gyara halayenta da dabi'unta. To sai malai yake ta wasta'in 'alaiha, ka nemi taimako akan ta biddu'a, ita hanyar yin mata addu'a li hidayatiha, da kuma wato Allah ta'ala ya shiryar da ita. Wal muhafazati ala kiyanil usrati, domin kokarin kiyayewa akan abin da ya shafi wato kiyanil usra, wato bangaren zamantakewa na iyali, wa bunyaniha, da kuma gininta. Har sai yaushe zaka samu, in kai kila in ka sake ta, ka san wanda zaka sake aure? ka aure ta da yaya ɗaya biyu kaga tana da wasu halaye kaga ka kasa hakuri in ka rabu da ita la Allah ka auro wadda ita ma tana da wasu halayen ita ma ɗaya biyu ita ma ka sake ta sai kaga wani gidan in ka je sai kaga ƴaƴan gidan da yawa amma zai wahala kaga wanda suke ɗan daki da sai ga wannan shi kadai ne a wajen babarsa uban ya kasa hakuri saboda wasu halaye da yake ganin ba zai iya zama da ita ba ya rabu da ita ya auro wata ita ma dai mace ce za ta zo da irin nata halayen to wannan sai zamanto gida rusashi mutun yake ba gina shi ba a lokacin da mutun ya dauki irin wannan a matsayin shi ita ce mafita to bai sani ba rusai ainihin wato gida yake ba wai gina gidansa yake ba shi yasa malaiki ta wal muhafaza ka zama mai kiyayewa ala kiyanil usra wajen samar da al'usra wato iyali wa bunyani ha da kuma kokarin gina rayuwa irin ta iyali qala ahadul hukama wani daga cikin masu hikima yace idza amala ar-rajulu imra'atahu bis-sabr faza biha wa aslaha hayatahu wa idza amalaha bil-jaz'i khasiraha wa afsada hayatahu idza amala ar-rajulu imra'atahu wani mai hikima yana cewa idan mutun ya mu'amalanci matarsa bis-sabr da hakuri faza biha zai rabauta da ita sannan wa aslaha hayatahu zai inganta rayuwarsa wa idza amalaha bil jaz'i idan kuma ya mu'amalanci matarsa bil jaz'i da rashin hakuri khasiraha to zai yi hasarar ta wa afsada hayatahu shi kuma zai rusa rayuwarsa wannan shine abinda wani cikin masu hikima yake faɗa da haka in mutum ya mu'amala duk wanda zaka aura dole kana buƙatar wannan karatun a gaya ma sai ka yi hakuri da ita dole za ka ga wani ɗaya ciki biyu uku cikin halayenta baka so kuma ɗabi'arta ce halinta ne ba za ka iya raba ta da shi ba the only solution shine ka yi hakuri da ita akan haka kai ta yin addu'a sai ka ga ka rabauta da alkhairanta kuma masu tarin yawa domin tana da nata alkhairanta wani gefe in ka ce ba za ka yi hakuri da ita inda take da ainihin wato tasgaro da gazawa ba to kaga za ka yi hasara mai yawa domin za ka rasa kuma wa'innan alheran nata kuma a ƙarshe kuma kai kanka za ka lalata rayuwarka domin ƙarshenta lokacin dama da kyar ka kukuta ka aure ta in ka rabu da ita kaga sai ka sake komawa gidan jiya ka koma shago kila kuma shagon wani is occupied wani kuma ya zauna a ciki kaninka ya riga ya shiga za a yi an gane ko kaninka ya riga shi ma da yaga kai gaba shi kuma ya shi kuma ba khalafa min ba da mukhalfun to yanzu kace zaka dawo kaga kuma wasu wani abu ne kuma dama yaya da kyar aka dai dan kukuta da taimakon Allah da taimakon abokai da sauransu dai da aka kai gaci to kuma gashi an dan samu wani dan abun nan kace ba zaka yi hakuri ba kaga wato abu ne wanda za mutum zai koma kuma rayuwar da zai kwammace idan ma dai yayi hakuri ya ci gaba da zama da ita haka ina fata an gane haka wani mai hikima yace idan mutum ya mu'amalanci matarsa da hakuri zai rabauta da ita sannan kuma zai gyara wa kansa rayuwarsa domin abubuwa ne na darasi da ilimi da karatu mutum zai koya da yawa tazawwaja rajulun min as-salihin imra'atan sayyi'atal khuluq wani salihin bawa ya auri wata mace mai mugun hali dabi'unta ba su da kyau sai Allah ya jarabce shi sai ya aure ta dan jarabawa ce sai Allah ya jarabce shi da ita sai ya aure ta dan akwai halin da sai dai jarabawa ba za ka iya sani da shi ba sai an zo zama faqala yasbiru alaiha sai wannan salihin bawan ya kasance yana ta hakuri da ita wannan mata tasa gashi dai ba ta da kirki tana da wasu halaye marasa kyau amma yana ta hakuri da ita faqila lahu lima la tudallikaha sai aka ce da wannan bawan Allah lima la tudallikaha me yasa ba za ka sake ta ba tunda an riga an san ta ba ta da kirki kuma gashi shi mutumin kirki ne kuma gashi cikin jarabawar Allah Allah ya jarabce shi da mace maimakon Allah ya bashi tagari kuma cikin jarabawa ta Allah sai ya bashi wanda take mai mugun hali kaga wannan jarabawa ce faqala bari ka ji amsar da yace sai yace akhsha illa wato akhsha an yatazawwajaha man la yasbiru alaiha fayata'adha biha ni kam naji zan iya zama da ita zan iya hakuri da ita tunda wannan halin nata abin da yasa bazan sake ta ba ina tsoron kada wanda ba zai iya hakuri da halayenta ba ya aure ta kuma yazo ya shiga wani mugun hali ya shiga ya cutu da zama da ita ni kuma wayannan dabi'un nata da halayen nata naji zan iya hakuri da su a haka to irin wayannan abubuwan za ka ga irin wannan sacrifice din mutun saboda wasu dalilai ya kalle su irin sa ne wayannan yanzu ba a da su sosai shi sa sake-saken aure yayyawa kuma za ka yi ta jin irin wayannan kissoshin mutum za ka ga yana zaune da iyalin ba daɗin zama yake ji da su ba amma saboda wasu masalahohi ya zauna da su a haka za ka ji wata kissar da za mu sake karanta a can gaba me yasa ba za ka sake ta ba bayan an san kai mutumin kirki ne ita kuma ba mutum ne kirki ba ce yace tsoro na guda ɗaya ne na riga na aure ta kowa ya san mata ta ce in mata fita za a ce tsohuwar mata ta ce kila kuma da yara tsakaninmu in mata je ta auri wani dai akwai alaka domin ta haifa min yaya to sai nake jin tsoron wanda ba zai iya hakuri da ita ba ya aure ta kuma ya zo ya ta cutuwa da irin ɗabi'unta da halayenta kila ya ce zai sake ta bayan ya cutu wani ma ya aure ta shi ma haka to sai nake ganin ni zan iya jurewa kawai shi yasa sai ya hakuri da ita a haka tazawwaja rajulun bimra'atin wani mutum ya auri wata mace falamma dakhalat alayhi yayin da ta tare amarya ta tare a wajen mijinta ra'a biha jadari sai ya ganta tana da wani irin ciwo abinda dai nake tunanin fassarar wannan jadari din shine cin zanzana an san cin zanzana wasu kuraje caba-caba da suke fitowa su bata wa mutum fuska su bata masa jiki in suka warke sai fuskar ta zama da wannan taba-taba ai kama an daina da wuya yanzu kaga me su ko shi ake kira small pox ko shine cin zanzana shine ko small pox an fahimta ko to wannan gaskiya an ce cuta ce wadda an yi destroying dinta tin 1980 ma'ana na da wuya yanzu kaga duk wanda ka gani za ka ga ya manyanta amma dai tin 1980 an ce an yi eradicating din wannan cutar kusan yanzu kwayoyin cutar an kashe su cikin yaddar Allah babu su da wuya ga yaro da irin wannan cutar ta small pox duk wanda ka ganshi da ita za ka ganshi ya dan manyanta haka ba na yau bane an gane ko da na dan duba sai naga tin 1980 an ce yanzu an abin nan din cutar to wannan shi ake kira da aljadari an bayyana ko to ya aure ta amarya ta tare sai ga shi cin zanzana ne da ita duk fuskar ta gaya ma caba-caba duk in ka san dai mai cin zanzana to haka ta ci faƙala yana ganinta an kawo amarya ya ganta haka sai ya ce ishtakaitu aini kawai sai na ce idanuna ciwo suke ita ya gaya ya ce idansa fa ciwo yake sun maƙala sannan daga baya sai ya ce amitu na fa daina gani kaji ba wannan sai ka rasa wannan irin mutane ne sai ya ce mata ya daina gani ya ce fa ba'da 20 sana bayan shekara 20 da aurenta fa matar sai ta rasu walam ta'alam annahu basirun bata san yana gani ba faqila lahu sai ake tambayarsa lima fa'alta zalika me yasa kai haka an kawo amarya bata dade ba kace ka makarci kace mata baka gani bayan ta rasu bata ba san kana gani din ba faƙala sai ce karihitu an yi huzina ha ru'uyati lima biha gaji ko to yanzu an mutu an ban mata yaya mata ba mai aurenta saboda kowa ba zai ba ya son wahala ga su nan ma wasu wadda take ba ta da marasa auren ko kuma wanda aurensu ko mazajen sun mutu amma ba ta da kuɗi tana nan shekara 10 wata ma ba wanda ya sake zuwa wajenta amma da an ce an mutu an ban mata wasu miliyoyi sai ga mutane suna ta takara suna ta zuwa yanzu kenan ba za a dinga yin aure dan Allah ba kenan yanzu in Allah ya jarabci mace da muni sai dai ce ta rayuwa a haka kenan ba za a samu wani akarma kallon wani ustazi kokari yayi jihadi fi sabilillahi ya aure ta ba kowa ya fi son wanda ta shafa mai yanzu wannan bawan Allah da muka karanta kissa yanzu ba wani a cikin ku da zai koyi da shi Allah ya saka da alheri shikenan me yasa wai yace mata ya makance yace kawai karihitu an yuhuzina haru yati lima biha kawai saboda bana san wato ganin abin da ke tattare da ita na wannan larura din ya dinga damunta sai an zo to ango da amarya ta in ka ganta ai za ta dinga damuwar ga irin yanayin yanda Allah ta'ala ya yi ta so kar ma ta in ta ce in ta ji cewa baya gani ai kaga za ta sake ta rayuwar aure a gidansa tunda dama dan darin da za ta ji in yana gani za ta yi tunanin zai kyamace ta ko zai dinga wato jin ba dadi game da yanayin halittar da Allah ta'ala ko jarabawar da Allah ya yi mata to da yace baya gani kaga in ya shigo gida za ta sake ta rayuwar ta domin ta san mijinta baya gani faqila lahu sai aka ce da shi sabaqatal futyan kai wannan ka tsere sa'a ba kowa zai iya wannan ba an gane ko ala rajulun wani mutum yace inna zawjati hadhihi wannan matar tawa madha ala zawaji minha 40 sana shekaran mu 40 da aure da ita wa ma ra'aytu yawman sarra ban taba ganin ranar farin ciki ba game da zama da ita kaji fa shekarar su 40 amma ba ranar da ya farin ciki da zaman su saboda mugun halinta in yanzu ne ayin an ce an mata saki 100 ba mamaki ba fa shekara abun nan ba aure yana mutuwa cikin sati 1 sati 2 kaji an ce iya kwana 8 har shikenan gaba daya an yi auren har ya kare ko kaji an ce wata biyu wannan yayi tsawon kwana kenan sai ai watan su biyu cip amma auren ya rabu yace shekarar su 40 da aure da ita kuma yace wa ma ra'aytu yawman sarra ni dai da rana ɗayan ga wata rana ta farin ciki game da wannan zaman namu ban gani ba wa innani min al-yawm al-awwal yace kai ni tun ranar farko min dukhuli biha da ta tare a gidana arabtu annaha la tasluhu li bihal nasan ba za mu taba yin daidai da ita ba ba za ta taba ingantuwa gare ni ba a kowane irin hali walakinnaha sai dai kuma cewa ita kanat ibnatu ammi yar baffa na ce aure ne na zumunci aka yi wa aikantu anna ahadan la yumkinu an yahtamilaha kuma na san ba mai iya zama da ita yanzu irin wannan babu su a family dinku ba mai iya zama da ita to kai tunda yar uwanka ce ka lallaba mana ka yi jihadi fi sabilillah amma man nasiru har da kai an bayyana yake cewa sai dai cewa wannan mata da muka shekara 40 yace yar baffa na ce wa aikantu ni na sani na tabbatar an la ahad wato anna ahadan la yumkinu an yahtamilaha babu wanda zai iya jure zama da ita fa sabartu ni tunda na riga na aure ta sai na yi hakuri wa tasabtu na nemi ladan zama da ita a wajen Allah kaji irin abin da ba a yi kai aure dan lada kai aure dan ibada wa akramanillahu minha bi auladin bararatin salihin wannan hakurin zama da nayi da ita sai Allah kuma ya karrama ni da ita din ta haifa min ƴaƴa masu tsananin biyayya mutanen kirki kaji ko to ita kuma in ta yanzu ce yanzu zama za ta yi ta famfa su ita baka ji dadin ta ba kuma ta famfa yaran su ma su yi ma tuzo in ba rabo ne da su ba wallahi shikenan sai ka zama to kawai kai dai ga kana yara ba sa jin maganarka sai abin da ta ce ta sanya musu tsanarka ta sanya musu kin taimakonka ita babu dadi ita kwata-kwata ba ta son ka samu farin ciki ko hutu ko ta ina in matan yanzu zaka ga akwai masu wannan hijacking za ta yi na ƴaƴan gaba ɗaya ta yi banga-banga ta shiga tsakaninku ta zauna da su kamar gidan gwamnati ta yi ta mitin da yara ka ga yaranka gaba ɗaya ba ka da mutunci ba ka da kima ba ka da wani kwarjini a tattare da su ita ba ta yinka kuma ƴaƴanka da kake da haƙƙi a kansu na su bi ka su kyautata maka shi ma ta shiga tsakani to shi wannan bawan Allah yace sai Allah ya karrama shi ya masa karamci da wasu ƴaƴa masu biyayya kuma mutanen kirki daya kenan wasa'adani nufuri minha sannan gudun zama da ita da nake yi sai ya taimaka min alal ishtigali bil ilmi wajen shagaltuwa da ilmi dan ba ma iya zama guri guda kawai tana can ina nan to dan tana can tana sabgata ni ma ina sabgata wannan kuma sai ya bani dama na shagaltu da ilimi kawai ita karatu fa kana min zalika muallafatin kathiratin sakamakon haka na wallafa littafai masu tarin yawa arju an takuna min alilmi wanda ina fatan wayannan littafai su kasance sun kunshi ilimi alladhi yuntafa'u bihi yazamto akwai ilimin da za a amfana da shi a cikin su wa minas sadaqatil jariya kuma ina fatan wayannan littafai da na wallafa Allah ta'ala ya sanya mun su a matsayin sadaka mai gudana bayan na mutu wa ata hadli alaqati sayyi'a biha sannan wannan alaka marar kyau da ke tsakani na da ita sai ta bani dama an aqima ma'an nasi in dinga zaman tikewa in yi zama tare da mutane hayatan ijtimaiya namiya rayuwa irin ta zamantakewa ta al'umma wadda take ta ci gaba wannan sai ban dama sai nake da mu'amuloli da irin harkar taimakon kai da kai na unguwa na al'umma sai na zamto ina samun zama a irin wannan yanayi wa rubbama law tazawwajtu ghayraha wanda da wata na aura ba ita ba lam yatahaqqaq li shay'un min zalika da kila ba lalle in cimma abinda na cimma ba sakamakon jaraba aurenta da nayi kila da wata wadda take mai kirki ya aura to kila kuma da bai samu damar shagaltuwa da ilimi ba da bai yi kaza ba da bai yi kaza ba ma'ana sai ya maida wannan jarabawa da Allah ya masa sai ya maida ita abin neman lada kuma yayi amfani da wannan alaka wadda take ba ta da kyau tsakanin su wajen shagaltuwa da ilimi da mu'amala mai kyau da jama'a wannan malam ya kawo maka wannan da wayannan yan kissoshi na cewa kai hakuri akan halaye da dabi'u irin na matarka dan Allah ta'ala ya sa matarka tana da halaye marasa kyau kai hakuri musamman duk wanda kuka fara tare iyali da ita to akwai yanzu da kaga daga kai sai ita yanzu akwai haƙin yara kuma yaran nan sada da haƙi mai nauyi akan ku na ku samu musu rayuwa mai kyau mai nagarta mai inganci su taso cikin walwala da farin ciki a ƙarƙashin ku to shi yasa wani lokaci sai a dan kauda kai saboda wasu dalilai isbir ala qillati jamaliha kai hakuri akan karancin kyanta an bayyana ku idza razaqaka allahu bi zawjatin qalilatil jamal idan allah ya azurta ka da auren mace wadda take mai karancin kyau domin kila kai lokacin da ka aure ta mai kyau ce to amma tunda ba daga kanta aka daina masu kyau ba in kaga wata zaka tabbatar da taka ba mai kyau bace to kuma gashi ka riga ka aure ta kuma gashi kaga wadda ta fita kyau ko kuma ka fahimci cewa tana da karancin kyau lokacin da zaka aure ta baka gane haka ba sai bayan ka aure ta kaga a gaskiya tana da karancin kyau fasbir kai hakuri kai hakuri la'alla Allah wada al-jamal fi qalbiha watakila kyan Allah a zuciyarta ya sa shi akwai wadda a zahiri haka halittar ta ba ta da kyau amma zuciyar ta kyakkyawa ce wataƙila Allah ya sanya ita nata kyan ba na zahiri bane kyau ne na batini na zuci wa akhlaqi haƙila a cikin ɗabi'unta Allah ya sanya kyau fal jamalu jamalin nafsi war ruh kyau ina amfanin kyan dan miciji ai kyau shine kyan zuci da na ruhi koda a zahiri haka kyau na waje babu kyau sosai inda zuciya kyakkyawa ce ai an samu kyau da haka wata kila za ka ga cewa matar nan da take da karancin kyau na zahiri to kuma Allah ta'ala ya sanya mata kyau na badi wa kam min jamilin yukhfa tahtahu qalbun kabihun kyakkyawa nawa ne kuma mummunar zuciya ce a karkashin sa kyakkyawa nawa ka sani wanda kuma mugun hali ne da shi ba shi da kyau zuciyarsa ba ta da kyau amma kuma ga kyan halitta to dan haka in Allah ya jarabce ka da macen da ba kyakkyawa bace da yawa amma kuma kai kai kyakkyawan fata da zato ga Allah cewa Allah ya sa zuciyarta kyakkyawa ce. Qala ta'ala, Ubangiji ta'ala ya ce, wa asa zai iya yiwa an takarahu shay'an, kuki abu, wa huwa khairul lakum, kuma alheri ne gare ku. Suratul Baqara aya ta 216. Qila li Abi Usman an-Naysaburi, barka ji wata kisa, an tambaye Abu Usman an-Naysaburi, wani bawan Allah shi kuma Abu Usman an-Naysaburi, aka ce, ma arja amaluka indak, kai yanzu in aka tambaye ka wani aiki ne ka fi sa rai Allah ya karba maka a cikin ayyukan duk da kake yi na ibada, wani aiki ne ka fi sa rai akan sa? Kala sai ce, to kuntu fi sabwati, na kasance lokacin kuruciya, lokacin samartakata, yajtahidu ahli, iyayena sun yi iya kokari fi tazwiji, wajen sa aurar da ni, su yi min aure, fa arfudu ni, kuma naki ina ki. Fa ja'at nimra'atun, akwana a tashi Abu Usman an-Naysaburi yace sai wata baiwar Allah, wata mace sai tazo wajen sa. Fa qalat, sai tace, ya Aba Usman, ya kai Abu Usman, inni qad hawaituka, Allah ya sani ina kaunarka, wa ana as'aluka billah, ina hada ka da girman Allah an ta tazawwaje ni ka aure ni. To su kuma wayannan bayan Allah, kace din girman Allah, ai ka gama. Kawai mace ta zo ta ce, ina kaunarka kuma dan girman Allah ka aure ni. Ba a hadartu abaha, yace nace to ba damuwa zan, yace sai naje wajen babanta, tunda fitaccen mutum ne, babban mutum ne, sai sai yaje wajen babanta. Wa kana faqiran, kuma abun mamaki baban na ta faqiri ne. Fazawwajani wa fariha bidhalika, ina zuwa, an san waye Usman an-Naysaburi, ina zuwa nace ai na zo ne ina son ka bani auren yarka. Haba nan take kawai wannan bawan Allah sai ya aura masa, kuma yayi farin ciki da wannan auren. Balamma dakhalat ilayya, yayin da ta tare a gidana, ra'aituha aura, sai na gashi ido ɗaya ne da ita. Arja, kuma ashe tana dingishi, magurguwa ce, mushawwihatan, mummuna ce kuma. To mace ta zo da hijabi da niqabi, ta zo ta hada ka da girman Allah ka aure ta. Kuma ita Allah ya jarabce ta da sansa, yace wa kana limahabbati hali, saboda irin kaunar da take yi min, tamna'uni min al-khuruji, sai ta hana ni fita. Ya dan fita ma ya dan sha iska, sai ta hana shi. Fa aqa'udu, yace kuma sai in zauna din. Bai wallahi, in yace zai dan fita waje, sai ta tsaye kofa ta ce ita gaskiya ba ta so ya fita. Yace fa aqa'udu, ni kuma sai na zauna, hifzan li qalbiha, dan na tsare mata zuciyarta, dan kar ta shiga damuwa, kar ta ji ba dadi a zuciyarta. Wala azharu laha min al-bughd shay'an, ban taba bayyanar mata irin kinni kuma da nake mata ba, ban taba bayyana mata wata kiyayya ba. Fa baqitu hakaza, haka ne ta zama da ita, 15 sana, shekara 15. Yanzu wannan shine zai auri wanda yake so, take son sa, kuma ya sarabu. Kai wanda kake so a wannan zamanin, mutum zai soyayya shekara 3, wani shekara 7 yana auren mace, yana soyayya da mace, amma in an yi auren wata 3, wai a ce aure ya mutu. Wannan fa ba shi ya ganta ba, ita ce zo ta ce dan girman Allah ya aure ta, tana kaunar sa. Ya kalli girman Allah bai tsaya, yana cewa wace irin kala ce, kawai sai ya aure ta. Tana zuwa gida ya ganta ido daya, ga kuma gurguntaka ga muni, kuma tana masifarsa. In yazo zai dan fita waje, mai ta tare shi, tace ita ba ta so ya fita. Haka yake zama dan kar ta ji ba dadi. Yace haka yayi wannan zaman tare da matar da mai irin wannan yanayin da wannan sifar, yace shekara 15, hatta matar har zuwa lokacin da Allah ya karbi ranta ta mutu. Yace to ni dai famamin amali shay'un, ni dai a iya aikin da na aikata ba ni da wani ai banga wani aiki ba, huwa arja da nafi sarai indini a waje na min hifzi qalbaha, sama da ka tsare mata bacin ran zuciyarta da nayi zaman da nayi tayi ko ban taba nuna mata cewa ko in yi wani abu da ranta zai baci ba. To irin wayannan bayan Allah su ya kamata a dinga karanta tarihin su, dan akalla koda baka yi irin nasu ba, to in ka auri wanda ka aura din wanda kake so, ka zauna da ita ma. Ba wanda ba ta da kuskure, ba wanda ba ta da aibu, kai kanka kamala ce da kai 100%. So rabuwar aure ba san sa ake ba, amma in ka duba kai ka san yanayin yanda ake sakin aure, ko shakka babu. Kamar yanda cikin satin nan ma na ji babban malamin mu Malam Ibrahim Khalil yana magana cewa kusan 95 cikin 100 na sake-saken aure da ake ba bisa shari'a ake yin sa, ba daidai ake ba. Wanda zaka samu an yi saki 100 kaga cewa wannan ya cancanta a yi shi, kuma an bi ka'ida irin ta musulunci wajen yin sa, bai fi kashi 5 ba cikin 100. Bai fi kashi 5 ba cikin, shi sa zawarawa suka yi yawa. Wata da ɗaya, wata ɗaya biyu, wata ba ta haihu ba, ga su nan suna ta yawo. To kaji su magabata, mutum zai auri wadda ba ita yake so ba, kuma ya ta hakuri da ita, wata ma ta cutar da shi ya ta hakuri da ita, saboda ya samu kyakkyawan lada da sakamako a wajen Allah. To kai ba za ka iya auren irin wannan mai munin mai kaza mai kaza ba, ka auri wadda kake so, to sai ka ta hakuri da ita. Shaka rajulun ila ahadi salihina bughdahu li zawjati, wani ɗaya daga cikin mutanen kirki salihai ya kai, wato shakara julun kai, wani mutum ya kai kukan kin da yake yi wa matarsa zuwa ga wani bawan Allah. Wani mutum ya kai kukan irin ƙiyayyar da yake yi wa matarsa, ya kai kukan wannan ƙiyayyar zuwa ga wani salihi cikin salihan bayi. Thumma qala, sannan ya ce ma aqduru ala firaqiha, amma ba zan iya rabuwa da ita ba. Baya son ta, yace gashi yana kinta amma ba zai iya sakin ta ba. Li umurin, yace saboda wasu al'amura. Minha, yace daga cikin dalilin da yasa ba zan sake ta ba, kasru dainiha alayya, tana bi na bashi da yawa. To in mutumin ka ne na yau, tuni zai sake ta ko me take bin sa? Kaga wannan ta cancanci waye daga mata kafa, saboda tana bin sa bashi da yawa. Taranta masa kudi, taranta masa, taranta, yace kasru dainiha alayya, bashin da take bi na yana da yawa. Daya kenan. Yace al'amari na biyu da zai sa ba zan sake ta ba, wa sabri qalilun, ba ni da hakuri. Shi ya san ba wanda ma za ta iya zama da shi. Ita din da baya san ta ma da ta zauna da shi, ya san ta ci rututa. Yace wa sabri qalilun, yace hakuri na kadan ne. Wala akadu uslimu min faltati lisani fi shakwa wa fi kalimati bughdhi laha, yace ni na san ba zan iya kubuta ba daga tuntuban harshe na, daga kurakurai da suka fita daga harshe na, ma'ana la akadu uslimu, ba zan iya kubutawa, min filtati lisani, daga irin tuntuban harshe na, ban iya magana ba, kowace irin magana ta fito kwaba mata nake, fi shakwa, wajen kai kuka da ƙara, wa fil kalima wa fi kalimati bughdhi, haka a cikin kalmomi na da nake amfani da su wajen nuna kiyayya ta laha gare ta, amma tana shanyewa a haka. Zai gaggaya mata bakaken maganganu, zai nuna baya kaunarta kila ko hada su akai ko wani abu mai kama da haka, amma tana zaune da shi a haka. To da ya gayawa ya faɗi wannan maganganun ga wannan salihin bawan, faqila lahu, sai aka ce da shi, inna ma sullidat alayka, Allah ya dora ta akan ka bizunubika, saboda zunubanka. Fa alayka bi kasrati al-istighfari wa tauba, wajibi ne ka yawaita istighfari da neman tuba zuwa ga Allah. Idan wani ya zamto yana sabawa Allah cikin jarabawar Allah, sai Allah ya hada shi da irin wannan matan. An gane ko? Li anna ad-dajra wa la adha laha la yanfa'u, domin wannan rashin hakurin da kake nunawa da cutar da ita da kake ba wani amfani da zai kawai in kana son mafita ka koma ka tuba ka yawaita istighfari zinubanka ne suka yi yawa shine Allah ya jarabce ka iyyaka wa taghyira at-tiba'a bil quwwa gaba ta gaba malam yake cewa ka kiyaye canza dabi'ar matarka da karfi ba a iya canza dabi'ar mutum da karfi wani lokaci sai an bi da hikimomi da dabaru da bin matakai wajen a raba shi da wata dabi'a a maida shi zuwa ga wata dabi'a da haka idan ka auri mace kaga tana da wasu dabi'u da kake so ta canza to ba a iya canza dabi'ar dan adam da karfin tuwo at-taghyiru bil quwwa canza dabi'a da karfi ya mutu mutuwa yake ma'ana canza dabi'ar ita wannan canjin mutuwa yake baya kaiwa ko baya zuwa ko ina li'annahu laysa lahu makanun fil qulubi domin canzawa da karfi ba shi da wani matsuguni a cikin zukata sai ya zamanto abun ba za a yi shi ban baka nan amma in abun ba za a yi shi ba in kana nan amma in baka nan za a yi ko kun fahimci abin da malai yake faɗa to shine hadarin canza dabi'a da karfi in ka ce da karfi zaka canza dabi'ar mutum to abin da zai faru kawai in kana nan wannan abun ba za a yi shi ba amma in baka nan za a ci gaba da yi kaga dabi'a bata canzu ba kenan tunda sai in a gaban idan ka ne ake nuna an daina amma in baka nan sai a ci gaba da yi shi ko canza dabi'a shine kwata-kwata mutum ya ga ya daina gaba daya kana nan baka nan ya daina shine canza dabi'a to canza dabi'a da karfi laysa lahu makanun fil qulubi wai ba shi da mahalli a cikin zuciya fa hazar taghyir diba amra atika bil un dan haka kai hattara da canza dabi'ar matarka da kaushi wal quwa da karfi fa innahu lan yaduma domin wannan canjin ba zai dawama ba ka ce ba ka son kaza kuma lalle sai an daina da karfi to in baka nan in kana nan sai a daina in baka nan sai a ci gaba misali dukan danka take yi dukan da take ba ta da kuri da zagi sai ka nuna da karfin tsiya sai ta daina in baka nan sai ta in kuma in kana nan kai sai ta ki in baka nan kuma har da gyara da wanda duk baka sakamakon kana nan bata yi ba duk sai ta hada ta yi kaga dabi'a bata gyaru ba kenan qala ta'ala ubangiji ta'ala yace fa bima rahmatin min allahi linta lahum walau kunta faddan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik kuma wallahi akwai mazaje masu irin wannan lalle shi ba yi sa ba ai gidansa ne ai kaza kaza lalle sai an daina abu kaza da karfi to illar da zaka samu shine za a daina a gaban idan kawa ba daina akai duka ba a gaban idan ka an daina amma ina tabbatar maka a bayan idan ka za a ci gaba da yi shi yasa Allah ta'ala ya ce fa bima rahmatin min Allah musamman saboda rahama da jin kai min Allah daga Allah linta lahum sai ka zamto mai taushi da tausasawa gare su wannan wata rahama ce da jin kai daga Allah sai Allah ya sanya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai taushin hali ne wajen mu'amalantar sahabbansa Allah da kansa ya ce walau kunta faddan da ka kasance mai kaushin mu'amala ghalizal qalbi mai kekasasshiyar zuciya lam faddu min hawlik da sun tarwatse sun tafi sun barka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yake ga yake ga da da karfin tsiya annabi sallallahu alaihi wasallam da karfi yazo yace sai ya canza dabi'a su sun daina shan giya sun daina al'amura irin na jahiliya annabi da karfi ya hana su ba da karfi ya hana su ba Allah yace da ma ka ce da karfi zaka canza su to da sun watse daga wajenka in sun watse daga wajenka wannan ya tafiye sa ba shikenan ba wannan an gaya maka wannan aya ne don ka gane cewa idan dabi'ar dan adam ta gurbata ko ba ta da kyau to ba da karfi ake canza ta ba kana buƙatar ka bi salo irin na musulunci wajen canza ɗabi'un mutane. Mutanen jahiliya ɗabi'ar su munin ta ya wuce yanda kake tsammani, amma dubi usulubi da salo irin na musulunci yanda yazo ya gyara su. Wasu ƴan fashi da makami ne suka daina kwata-kwata, wasu mashaya ne suka tuba da shaye-shaye, wasu mazinata ne suka daina, wasu kaza wasu kaza, wasu masu mu'amalar riba ne, amma duk suka watsa suka daina. Lokacin da aka haramta shan giya na ƙarshe, duk fasa tulunan giya suka yi, masu saida giya suka fito da ainihin kayan giya duk suka farfasa su. To da ƙarfi ne sai ya zamto irin yanzu a fili, sai ga yanzu aka zo aka ce da ƙarfin siyasa an hana abu kaza, sai a koma kasuwar ɓoye a fili haka, a fito a kasa ba za a yi ba, amma a ɓoye za a dinga yi. To shi yasa canza ɗabi'ar ɗan adam gara a bi usulubi na musulunci ya gamsu cewa wannan ɗabi'ar ba mai kyau bace, kuma wannan ita tafi kyau ko ita ce mai kyau, kuma ya gamsu cewa zai bar wannan ya koma wannan. Suratu Ali Imran aya ta 159, wannan an kamala ya kashi ana akwai hikima sosai. Wani za ga ya auri mace wallahi sai yazo ya ce lal, akwai wanda tun daga waje yazo, akwai wanda yazo ya same ni, malam na ce mata ta daina social media, na ce mata lallin tana so mai aure, sai ta daina WhatsApp, sai ta daina waye, sai na ce tun kanka aure ta akara makallau, na ce kana so ka daina ta daina, ba wannan salon zaka bi mata ba. Kafin ku haɗu ka same ta, ta saba da social media, tana Facebook, tana kaza tana kaza, yanzu kuma kana so ka aure ta, kuma kana so ta daina, ta ba da ƙarfi zaka hana ta ba. Wani yana son mace amma fa gele take sa ba ta sa hijabi, ya zo ya ce lalle sai ta fara sa hijabi da niqabi, sai ga tafiyar bata je ko ina ba, ta ce ga ina ma wannan ba zan iya ba, tun kan muje yana ta samu wasu sharuɗa da yana giggin da ya mu wannan yawa na, ta ce ina wallahi ba zan iya ba na, sai ga ya ce wani waya magana ta kai, ce wallahi na je wajen wance abun sai da muka yi nisa, kuma abun aka samu matsala, ayo ai nan ka samu matsala ke kai baka san ta kiya ba, ai ba komai ake fito da shi ba, sai ana akwai hikima. Wani lokaci ka sanya wa mutum shakku game da abin da yake yi, shi kansa ya dan shiga mako kwantan. Qur'ani dai yana da irin wannan usulubin. Yanzu game da giya ba cewa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, Allah ya ce kul fihima ithmun kabir wa manafi'u lin nas wa ithmuhuma akbar min naf'ihima, haka wannan shakku ne aka jefa. Suna tambaye ka game da giya da caca, ka ce fihima ithmun kabir, akwai zunubi mai girma game da giya da caca. Wa manafi'u lin nas, amma fa akwai amfani da mutane suke samu. Sai Allah ya ce wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima, amma cutarwar da suke yi yafi amfanin da ake samu yawa. Ba ce an hana ba, ba ce an hana ba, ba ta an gane. So saboda haka wayannan sune salo, in mutum yana so ya canza ɗabi'ar matarsa to zai bi ne a hankali a hankali. Wata ɗabi'a, akwai ɗabi'a iri biyu ce, akwai ɗabi'a jibilliya, akwai ɗabi'a iktisabiyya. Jibilliyan nan fa sai an ba hankali, haka tun tana karama haka take. To kaga wannan sai ka ba hankali, sai ka ba, ko kuma ɗabi'ar da za ka ga rana tsaka mutum ya koyi wannan ɗabi'a din, to ita ce take da saurin karaba mutum da ita. To da haka abinda malam yake so a fahimta shine ana bin abu a hankali a hankali ne, an fi fahimtar abu a hankali, sannan kuma an fi cin nasara wajen gyara abun aka bi shi a hankali, sama da nasarar da ake samu wajen bi a hankali da tausasa magana ya fi nasarar da ake samu wajen kausasawa da kuma tsanantawa. Shi yasa Allah ta'ala ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam, musamman sabida rahama daga Allah maɗaukakin sarki, sai ka zamto kai ma mai tausayi ne, mai taushin hali ne. Allah ya ce walau kunta faddan galidal qalbi, da ka kasance mai kaushin mu'amala, duk wanda ya rabe ka ba ka da dadin mu'amala, galidal qalbi kuma zuciyarka busasshiya ce babu tausayi a cikinta, lam faddu min haulik, Allah ta'ala ya ce da sun tarwatse sun barka. Wa qal, Allah ta'ala ya kuma ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, wa mu aiko ka ba sai dan ka zama rahama ga talikai. To annabi ma an aiko shi ya zama rahama ga talikai, kai kuma da ka aure ta bawan Allah, ai kai ma sai ka zama rahama gare ta. in tana wasu abubuwa wanda kake ganin ba su kamata ba sai kai kokarin dawo da ita kan abin da yake mai kyau amma ta hanyar da ya kamata. Suratul Anbiya aya ta 106. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam istawsu bin nisa'i khairan. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku dinga yin wasiya ga wato ga mata ta alheri. Fa innal mar'ata domin ita dai mace khuliqat min dila'in, an halice ta ne daga hakarkari. Wa inna awaja shay'in fi dila'i a'la, mafi karkacewar hakarkari shine na sama kuma da shi aka halice ta. Fa in dhahabta tuqima, in kace zaka miƙar da shi kasartahu zaka kariya shi ne. Wa in taraktahu, in kuma ka kyale shi ba zai miƙe da kansa ba. Lam yazal a'waj, ba zai gushe ba yana karkace. Fastausu bin nisa'i khairan, da ku dinga yin wasiya game da mata ta alkhairi. Wannan hadisin mun karanta shi a can farko, mun ma yi bayani a kansa sosai. Hadisi ne wanda Imam al-Bukhari ya rawaito shi, hadisi na 3331. Wa qila fil hikma, a cikin maganganu na hikima an ce al-unfu ma'a az-zawjati, wai kaushi wajen mu'amalantar mace. La yuwallidu hubban, baya haifar da soyayya. Wa innama yazra'u kurhan, kawai yana dasa kiyayya ne wa inadan da bujirewa. Kana son mace ta taurare ma, to ka mu'amalance ta da kaushi. In zaka mu'amalance ta da kaushi, to da wuya ka iya cin moriya da ribar zama da ita. Da haka ba soyayya kake dasa mata ba, kai so kake aita kaunace ka ta mutu da ta mutu saboda san ka tayi kaza, to wannan salon da ka bi mata kuma wanda zai cire kaunan ne ya dasa mata kiyayya. Sa'ala rajulun hakiman an qam'in wa rad'i az-zawjati bil quwwa, wani mutum ya tambayi wani mai hikima game da hana da kuma tsawatar da mace bil quwwa da karfi. Fa qala lahu, sai wannan mai hikima ya ce wa mutumin, la tu'assis baitaka 'ala al-kurhi, karka gina gidanka akan tirsasawa. Saboda kawai kai ne mai gida, ka dinga tirsasawa, a'a, karka gina gidanka akan tirsasawa, a dinga yin abin da san rai, rai yana so ai. Wal khawf, da kuma barazana, karka gina gidanka akan barazana. Yanzu nan sai in sake ki, kana mata barazana da saki. Bayan hadimu ma'a awwal rihin, a tashin farko gidanka zai rushe. Allah yana baka hikimomi da dabaru, an gane ko? Da haka sai a dinga bi a hankali a hankali, sai ga duk abubuwa suna warwarewa cikin sauki da yardar Allah. Insha Allah sai mu tsaya akan ihdar kasratul itab, abinda muka karanta ya zama daidai, Allah ya ba mu lada. Kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe, Allah ya gafarta mana. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. من أنا؟